إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي بيتار البركة مركز الدعوة wanda muka fi sani da masallacin Alhaji Mamman Siraji a wannan gari na Arlit a wannan rana ta Lahadi wacce ta daidai da ranar 11 ga watan 6 hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 24 ga watan 12 2023 miladiya dan ci gaba da karatun wannan littafi na mai tarin albarka mai suna Al-Istiqama littafin da yake karantar da mu tsayuwa akan tafarki madaidaici da kuma bayanin hanyoyin da suka sabawa wannan tafarki wanda yake madaidaici littafi ne wallafar Hamshakin malamin nan Sheikhul Islam Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiyyah Al-Harwani Al-Dimashqi alayhi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na 20 a cikin jerin karatutukan mu na wannan littafi muna nan da cikin fasalin nan mai matukar muhimmanci wanda yake magana akan sabani na almutakallimin wanda mai tahqiqi Allah ya ji kansa da rahama ko Allah ya kiyaye shi Dr. Hamid Ahmad At-Tahir yayi masa take da faslun fi ikhtilafi mutakallimin wa ma yu'khadhu alayhim fasalin da yake magana akan sabanin ahlul kalam da kuma abin da ake kama su akai na kurakurai wanda yake nuna lalacewar maganar su wanda suke dangantawa zuwa ga ilimin fiqh cewa ilimi ne wanda yake cikin babi na zace-zace baya cikin babi na ilimi to malam bai gushi ba yana taya musu raddi akan wannan magana tasu yana kokarin tabbatar musu da cewa ilimin fiqh shi yafi cancanta a kira shi da suna ilimi fiye da abubuwa da suka assasa na ilmul kalam a mun zo kan gaban da yake sanar da mu cewa wato dalilin da ya janyo ahlul kalam suka samu wannan damar ta danganta ilimin fiqh cewa ba ilimi bane ilimi ne na zace-zace ko ana danganta shi ne a babun zace-zace ba babun ilimi ba abin da ya ja su zuwa ga wannan maganar yace abinda aka samu na wato kaunacewa ilimi saboda kasala da ragwanci da taqlidanci da ta'assubanci yasa aka kaunacewa ilimi na sanin dalilan yankakku sai aka dawo ana bibiyar fatawoyin malamai da mazhabobin su ana taqlidanci da su sai ka samu mutum ya zauna yana karantar da ilimi na fiqh ba tare da dalili ba sai dai ce malam wani yace mazhabar wani kaza ne sai ta koro bayanan fiqh ba tare da dalili ba da ma zaka tambaye shi menene dalili bai san dalilin ba tunda bai karanta shi ba shi kawai yana bin mazhabar wani malami ne ko fatawar wani malami to sai su ahlul kalam din suka yi tsammanin cewa duka mas'alolin fiqh haka suke duka an gina su ne akan irin wannan zace-zacen wanda babu dalili alhali ba to ba haka al'amari yake ba shine malai yake so ya tabbatar da cewa mas'aloli na fiqh an gina su ne akan ilimi nassoshi yankakku ba akan zace-zace ba abinda za a samu wanda za a ce an gina shi akan ijtihadi a cikin mas'aloli na fiqh yan kadan ne in an danganta da wanda an gina shi ne akan dalilai na ilimi akan dalilai na nassoshi ko qur'ani ko sunna ko ijma'i galibin masail na fiqh yawan su akan wannan aka gina su ba akan ijtihadi ba ko wani abu irin wannan to shine yake so ya gamsar da kai akan wannan maganar da ya faɗa sai babu misali da ilimin rabangado a darasin da ya gabata yace ilimin rabon gado kusan shine ilimin da sahabbai suka fi sabani a cikin sa, shine ilimin da sahabbai suka fi yawan sabani a ciki, har ya ba mu misalai wanda mun koro su a darasin da ya gabata na sabanin da aka samu magabata sun yi dangance da abin da ya shafi ilimin rabon gado, irin su sayyidina Umar, Usman, Ali ibn Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ibn Abbas, duk an samu sun sassaba a wasu masail na rabon gado. Yace tare da haka wato shine fannin da aka fi samun sabani a ciki, amma kuma tare da haka inda suka yi ittifaqin ya lillinka linkin baninkin din inda suka saba, inda suka yi ittifaqi suka hadu ba su saba ba, wanda abu ne da an same shi akan yan to an gina shi akan nassi yankakke wanda galibi ma alqur'ani ne yazo da tafasil na rabon gado. Aka samu kuma wasu bangarori sun zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shi yafi yawa, ittifaqin su shi yafi yawa fiye da inda suka dan sassaba, abinda suka dan sassaba akai din ana iya lissafo maka shi, wanda malam ya lissafo wasu daga ciki a darasin da ya gabata. Abu na biyu kuma da aka fi samun sabani a ciki tsakankanin malamai shine bangaren jinin al'ada, shine yace wato bangaren abinda ya shafi jinin al'ada shi ma yana daga cikin abinda aka samu rikitarwa a ciki, shine gaba da zamu tashi ko yake cewa bal babul haidi alladhi huwa min ashkalil fiqhi fi kitab at-tahara, yace bal babun fiqhu abinnan babun haida haida na jinin al'ada na mata, alladhi huwa min ashkalil fiqhi fi kitab at-tahara, wanda shine wato mafi rikicin fiqhu ilimin fiqhu a babi na tahara, wa fihi min al-furu'i wan niza ma huwa ma'lum, wanda a cikin sa akwai rassa da kuma ja'in ja da aka samu wanda abu ne sananne a tsakankanin malamai, wa ma hadha amma tare da wannan aksarul ahkam ash-shar'iyyah al-muta'alliqati bi af'ali an-nisa'i fil hayd ma'luma, yace tare da wannan yawan hukuncen shari'a wanda suke da alaka da ayyukan mata a cikin jinin al'ada yawan su ma'luma sanannu ne, yawan hukunce na shari'a da suke da alaka da ayyukan wato da mata suke yi dangance da jinin al'ada yawan su abubuwa ne sanannu, tare da cewa yana daga cikin masail da aka fi sabawa a ciki wanda an samu sabani tsakanin malamai sosai a cikin wannan babu. Amma kuma duk da haka galibin sa abinda aka samu na hukuncen sa abu ne da aka same shi daga dalilai na shari'a wanda suke sanannu, wa man intasaba yuftin nas yuftihim bi ahkam ma'luma, dukkan wanda ya kafa wato wanda ya kafu ko aka kafa shi domin yawan mutane fatawa dangance da abin da ya shafi jinin al'ada, to yuftihim bi ahkam ma'luma, to zaka samu yana yi musu fatawa ne da hukuncen da suke sanannu wanda an san su ta fuskar ilimi, muttafaqun alaiha, wanda aka yi ittifaqi akan su a tsakanin malamai mi'ata marra, zaka samu zai kawo maka mas'ala 100 a babun haila wanda aka yi ittifaqi akai, hatta yuftihim bidh-dhann marratan wahida, sannan kaga yayi musu fatawa da abin da za a ce masa zato a fa'intar su ahlul kalam din, abin da za a kira shi zato ne bangaren ijtihadi ko qiyasi ko wani abu sau daya, kafin kaga ya kawo irin wannan sau daya to zai kawo mas'ala 100 wanda suka yi ittifaqi akai wanda take an gina ta akan dalilai sanannu na ilimi, wa inna aksara an-nasi la ya'lamuna ahkam al-hayd wa ma tanaza'a al-fuqaha'u fihi min aqallihi wa aksarihi, sai dai matsalar da aka samu yawan mutane ba su da masaniya game da hukuncen haila, haka kuma ba su da masaniya game da ja'in ja da fuqaha suka yi dangance da shi jinin al'ada din fi aqallihi, dangance da abin da ya shafi kankantar sa wa aksarihi ko mafi yawancin sa, yawancin mutane ba su da masaniya game da hukuncen wannan da kuma jayayyar da malamai suka yi a cikin wannan shin jinin al'ada menene mafi kankantarsa, malamai sun yi sabani a nan, wasu sun ce kankantarsa a samu yawmun walaila wato yini da kwana shine mafi kankanta. Wasu kuma suka ce la hadda li aqallihi, mafi kankantar sa baya da iyaka, in dugo ɗaya ya zubo to shikenan mace ta yi jinin al'ada. Wasu suka faɗi wani abu wanda ba wannan ba. Haka bangaren mafi yawancin sa, wasu suka iyakance shi da sati ɗaya, wasu suka iyakance shi da kwana goma, wasu suka iyakance shi da kwana 15, wasu kwana 19, wasu kuma suka ce bai da iyaka mafi yawancin kwanakin jinin al'ada. Sai iya inda mace ta fidda rai daga cewa jinin al'ada ne, sannan ta dauke shi a matsayin jinin rashin lafiya. To kaga nan ma an samu sabani. Wa aksari sinin al-hayd wa aqallihi, haka kuma yawancin mutane ba su da ilimi da kuma masaniya game da ja'inja da aka samu tsakanin malamai wajen mafi yawan shekarun haida da kuma mafi kankantar shekarun haida. Ma'ana wani shekaru ne mafi kankanta wanda in mace ta kai za ta fara jinin al'ada? Wasu ka ci shekara 9, wasu ka faɗi sabanin haka. Sannan wasu wani yawan shekaru ne wanda in mace ta kai su tana daina jinin al'ada? Shi ma'anar sun yi sabani. Wasu ka ci shekara 50, wasu kuma suka faɗi sabanin haka. Kaga nan mutane ba kowa yake da ilimi a nan ba, kawai sai dai ɗauko fatawar wani malami ya bada. Wa masailul mutahayyira, wanda kuma da kuma masail na almutahayyira, mace wadda take mutahayyira, wadda ta ɗimauce ta kasa bambance tsakanin jinin al'ada da jinin rashin lafiya, ita ce almutahayyira. Nan ma an samu saɓani tsakanin malamai. Nan malam ya taimaka, Allah ya saka mashi da alkhairi mai ta'aliki ko mai tahqiqi, ya sa mana lamba. Yake cewa almutahayyira, idan aka ce almutahayyira, hiya alfatatu almubtadi'a fi alhayd li awwal marra. Mutahayyira ita ce budurwa wacce ta fara jinin al'ada a karanta na farko, shine somawanta na farko, bata taba yi a baya ba, shine karanta na farko da ta soma, kuma sai ya zo mata da matsala ta rashin lafiya. Da haka bata san yawan kwanakin da take yi ba, dan bata saba ba. Sannan kuma bata iya bambance tsakanin jinin al'ada da jinin rashin lafiya, saboda bata saba yin jinin ba, balantana ta iya bambancewa. To sai ta imauce, sai ta kasa gane cewa wannan jinin da yake ta zuwa kwana da kwanaki na al'ada ne ko na rashin lafiya. To sai malamai suka saba wajen samar mata da mafita. To shine yake cewa la tastati'u tamyiza dami al-haydi an dami al-istihada. Ita mutahayyira ce, ba ta samun iko, ba ta da iko, ba ta iya bambancewa tsakanin jinin haida da jinin istihada, ba ta iya bambancewa. Fa yatawasalu ma'aha, sai zama jinin kuma ya ci gaba da zubowa, bai yanke ba, ya wuce ya zarce, yana ta zuba, ya yi wuce sati ɗaya, sati biyu, sati uku, abin ya tafi. To wa alaihi fatarjiu ila banati jinsiha, to akan wannan za ta koma ne zuwa ga matan jinsinta, mata 'yan jinsinta. Wa ahwalul ghalib, ta kuma yi aiki da halayyar galibin mata. Shine bayanin da wanda yake dai mafi rinjaye. Sai ta koma zuwa ga mai galibin matan jinsinta, wanda take cikin su, danginta, mutanen da suke yankin da take zaune tare da su, musamman ma danginta na jini, kwana nawa suke yi in suna jinin al'ada? An gane ko? Ko kuma ta yi aiki da iddar galibin mata. Iddar galibin mata ba zai wuce kwana 6 zuwa 7 ba. Galibin mata suna jinin al'ada ne na kwana 6 zuwa kwana 7. Masu wuce nan ko su yi ƙasa da haka kaɗan ne, in an danganta da wanda suke kai wa'innan kwanakin. To sai ta iyakance kanta da wa'innan kwanakin. Da haka a duk lokacin da wata ya zagayo, to sai ta ɗauki kwana 6 ko 7 a matsayin jini ne na al'ada yake zuwa mata. Ta daina sallah, ta daina yin abin da aka hana a cikin wa'innan kwanakin. In wannan kwanakin suka wuce, sai ta yi wanka, ta ci gaba da ibadarta ko da jinin yana zuwa. To haka za ta ci gaba da yi har zuwa lokacin da Allah zai ba ta lafiya. To shine cewa wal arjahu an tarji'a ila ummiha aw ukhtiha, magana mafi rinjayi ta koma zuwa ga mahaifiyarta ko ƴar uwarta. Kwana nawa mahaifiyarta take yi, ko kuma in tana da ƴar uwa yayarta wadda ta saba yi ita, to kwana nawa ta saba yi? To sai ta yi aiki da kwanakin ƴar uwarta ko mahaifiyarta. Yace li'anna al-hayd yushabihu fi iddati ahwali, domin haiba tana yin kamantacce ne a wasu halayya masu yawa khasatan bainan nisa'i al-qurbiyat yace musamman ma tsakanin mata wanda suke makusanta juna wanda suke dangin juna zaka samu kwanakin al'adan su baya da tsayayya da juna suna yin kamantacce ne al-mutawajidati fi makanin ko fi makanin ina ne wahid ne yake ban ganshi ba awwa tsallake haka ne ya kashe me wayan nan ya kashe aw al-mutawajidati fi makanin wahid ko kuma matan da suke samun mu a guri daya wanda su a guri daya suke da zama kenan matan da suke rayuwa da su a wannan gurin to sai ta ji sai za ka ga galibin irin wannan kwanakin al'adan su baya abin nan baya sabawa da juna galibi shi yasa zaka ga matan da suke Afrika ko kuma matan da suke yankin kaza dan abin wani lokacin yana da alaka da abincin da suke ci da kuma irin yanayin rayuwar da suke yi a gurin to wannan yakan sa yawan kwanakin al'adar ya bambanta daga matan da suke wani yanki zuwa matan da suke wani yanki shi yasa kaga fuqaha sun yi ta sabawa yake ba a samu nassi yankakke da ya nuna iya yawan adadin kwanakin jinin al'ada ba kowane malami zai tara matan yankin sa ne ya tambaye su kwana nawa suke yi to shine nan sai wani ya samu mafi yawa ba sa wuce kwana kaza sai ya dakatar da shi daga nan shi yasa aka samu sabani wasu suka tsaye da shi daga kwana 7 wasu suka tsaye da shi kwana 10 wasu suka yi shi 15 wasu suka yi shi 19 an gane saboda matan da yake suke tare da su a wannan nahiyar ko a wannan yankin shine mafi yawan adadin kwanakin da suke sai su tsayar da shi daga nan to wannan shi ya nuna cewa ashe mata suna bambanta daga wani yanki zuwa wani yanki wajen yawan kwanakin to fatuqaddiru haidataha bi haidati ummiha aw ukhtiha to sai ta kaddara yawan kwanakin al'adanta da na mahaifiyanta ko na yar uwarta sai ta iyakance su da waɗannan kwanakin fatakunu muddatu sab'ati ayyamin masalan aw sita sai kasance za ta yi wato tazaran kwanaki guda 7 ne alal misali ko 6 idan haka ta samu suna yi dan shine galibin abin da mata suke yi summa tathuru to daga nan sai ta yi wanka kowane wata abin da za ta yi kenan sai ta yi kwana 6 ko 7 sai ta dauki kanta a cikin wannan kwanakin jinin al'ada take yi saboda ba ta iya gane bambanci tsakanin jinin domin matan da suka saba yi in sun san kwanakin su da suka saba ita ta riga ta san sati take yi ko ta riga ta san kwana 6 take yi kafin rashin lafiya ya zo mata ta san cewa kwanakin ta kwana 6 ne ko 7 kafin rashin lafiya yanzu da rashin lafiya ya zo kenan ta san kwanakin ta kowane wata za ta yi wannan kwanakin da ta saba ne kaga ita ba ta da matsala akwai kuma wanda ita kuma tana iya mayyazewa jinin al'ada galibin sa yana zuwa baki haka zaka baki haka kuma yana da iska mai wari amma shi jini da yake na rashin lafiya ne kamar sauran jini ne da aka saba kamar sauran jini ne kenan tana iya ganewa ta hanyar iskan shi da kuma kalar shi to da zaran ta ga mai wannan kala na al'ada ya zo sai ta gane lokacin al'adanta ne sai ta daina ibadar da aka hana wa mai al'ada ta yi in ta daina ganin wannan jinin sai ta dawo ta ci gaba da ganin jini wanda ta saba gani in ta yanki ko wani abu ta san yanzu wannan na rashin lafiya ne shikenan sai ta yi wanka ta ci gaba da ibada har ita ma ba ta da matsala tana da mafita amma ita wannan mutahayyira ce ba ta saba ba ba ta da kwanaki sanannu kuma ba ta iya tantancewa tsakanin jinin tsakanin wannan da wannan to ita ce za ta yi aiki da wannan hukuncin daka sai ta yi aiki da yanda mahaifiyarta take kwanakin da mahaifiyarta take yi ko yar uwarta ko matan da take rayuwa da su a wannan yankin in kwana 6 ne in kwana 7 ne sai ta iyakance kanta da wannan zaran wata ya zo sai ta dakatar da ibadun da aka hana mai haida ta yi irin su sallah da sauransu har kwana 6 ko kwana 7 sai ta yi wanka sai ta ci gaba da ibada kowane wata haka za ta ci gaba da yi har zuwa lokacin da Allah zai ba ta lafiya kun gane sai ta thumma tathur sannan tathuru sai ta yi wanka wa ta'khudhu hukm al-mustahada sai ta dauki hukuncin mai jinin istihada jinin rashin lafiya allati yalzamuha al-wudu' li kulli salatin aw al-ghusl wanda arwa laiki lazimtar ta ga kowace sallah ko kuma wanka kowace sallah in za ta yi sai ta je ta wanke jinin ta yi arwalla ta yi sallah ko kuma ta yi wanka in tana iyawa duk da wankan ba dole bane yace inistata'at in tana iyawa shi yasa yace ko wanka inistata'at wani inistata'at din yana da alaka ne da wanka amma ita arwalla ko wace sallah za ta yi mata arwalla wannan dole ne amma shi wanka in tana iyawa ko wace sallah sai ta yi wanka in bata iyawa ta rika yi kullun wanka ta rika yi wankan wato ta rika yi wanka kullun saboda wannan jinin da yake zuba a jikinta a ci gaba da neman magani kuma har zuwa lokacin da za a samu lafiya yace unzur al-ikhtiyarat ka je ka duba al-ikhtiyarat na ibnu taymiya shafi na 28 littafin ibnu taymiya ne ya kawo wannan bayanin to wannan ita ake kira al-mutahayyira ka gane ibnu taymiya ce wa masail al-mutahayyira ya tafiyar sa ba lalle ku iya gane me yake nufi ba wataƙila in ba da aka yi wannan ta'alikin ba yace to fa hada min andar al-wujud to wannan mas'ala ta al-mutahayyira da sauran mas'aloli da aka ambata a baya yana daga cikin mafi kankantar samuwa abu ne da samuwarsa yayi kadan kwarai wataƙila ma wani bai taɓa jin haka ba sai yau ana iya samun haka ma ashe saboda abu ne da baya yawan faruwa wa mata tujadu imra'atun la tashidu illa yawman yaushe ne za a samu matar da ba ta yin haila sai kwana daya yaushe ne za a same ta ba ko yaushe ake samun ta ba ga wata mata ita ba ta yin haila sai kwana daya kawai ana samu amma nadir yayi kadan kwarai wa inna ma fi dalika hikayatun qalila jiddan in ma za a baka labari game da wannan zaka samu hikayoyi ne yan kadan matuka akwai wata mata da aka samu labarin ta guri kaza haka take yi wataƙila ma ita kama kamar a rasa wani gari ne yake cewa ma al ilmi bi anna am bi anna ammata banati adam yahidna ya abannan ya abannan ya yahidna tare da cewa akwai masaniya game da cewa wato yawan wato mata na bani adam suna yin jinin al'ada amma din su wanda ba ta yi ta zama shaza daga cikin mutane a ce ga wata mace ba ta jinin al'ada wannan ta fita daga ɗabi'ar mata da aka sani jinin al'ada ɗabi'a ne na bani adam kamar yadda manzo Allah ya faɗa a hadisi ce kamar qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna hadha shay'un katabahu Allahu ala banati adam ce wannan wani abu ne da Allah ya wajabta shi akan ƴaƴan annabi adam ma'ana ya zama ɗabi'a ce ta su ɗabi'a ce ta su kaga yawan mata suna yi amma kuma waɗanda zaka samu a ce ita kwana ɗaya kawai take yi ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ne ko kuma a samu wannan matsala ta mutahayyira ɗin nan ba ya yawan faruwa musamman a wannan zamani da zarar mace ta ga ta wuce kwanakin da ta saba tana zuwa likita kaga za a je a yi bincike kuma dandana allura kawai za a yi mata ko wani abu sai kaga jinin ya tsaya kaga ba a samu irin wannan matsalolin a yanzu da din ma ba sa yawan faruwa ba nan tana a yanzu kuma da ake da ilimi na zamani a yi zo a yi eko a yi wane ne a gano daga ina jinin yake zuwa kaza 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 a yi mata magani to kaga wannan abu ne da ya karanci kawai kwarai kuma akan shi ne aka samu sabanin saboda shi ne bayi da nassi amma sauran masail din na jinin al'ada kaga duk suna da nassi ba wani sabani a kansu ba wani sabani wannan shi yake nuna maka cewa yawan matsaloli na fiqhu an gina su ne akan ilimi an gina su akan nususu wanda suke yankakku yace wa kadha mata tujadu fil alami imra'atun tahidu 15 yawman aw 19 yace yaushe ne za a samu mace a duniya za a samu matar da take yin haida har kwana 15 ko take yin haida har kwana 19 a ce kuma duka jinin al'ada take har kwana 15 ko har kwana 19 ko ta wuce haka ma yace kafin a samu sai can ba a rasa ba yawan mata ba sa kai wannan lokacin mace da zaran daga ta wuce sati ɗaya sai kaga ta kanta ta fara tambayar kanta ta fara bincike ya akai masu kai 15 zuwa 19 nan ba su da yawa aw imra'atun mustahadatun da'iman ko kuma a samu matar da ita a koyaushe cikin jini take jini na rashin lafiya baya yankewa yace yaushe za a same ta tana wahalan samu a ce ga tanan la yu'rafu laha ada kuma ba a san al'adar ta ba jinin yana zuwa mata dindindin diman da'iman baya yankewa kuma bata san yawan kwanakin al'adar ta ba kuma ba ta iya mayyaze shi kafin a same ta yana wahala ina fatan kuna ganewa ana iya samu amma yayi karanci kwarai kafin a samu wannan a ce ga ta nan bata san yawan al'adar kwanakinta ba, dan masu wanda za ta a ce ita shine jininta na farko kuma ya fara mata da rashin lafiya ɗan kaɗan ne, a ce shine jininta na farko a rayuwarta kuma yana fara kuma ya fara da rashin lafiya, wannan bai yawan faruwa. Kuma ko ya faru din wato ko an samu irin wannan ya faru, zaka ga galibi yana faruwa ga matan da suke da al'ada ko suke yin mayyazewa tsakanin wannan da wannan. Kafin a samu ya faru da wadda ba ta da al'ada, sabuwar farawa ce, ba ta da kwaliki sanannu, sannan ba ta iya bambance launinsa, wala ya tamayyazu damu fi alwanihi, jinin baya bambance, baya bambantuwa a launin nukansa, sai da za a ce gashi jinin yana zuwa iri daya da na al'adar da na rashin lafiyan duka daya ba bambanci, wannan yana wahalan faruwa. Galibin jinin al'ada ya bambanta da sauran jini, ya bambanta da jini da aka sani wanda ba na al'ada ba. Kafin a samu matar da jinin al'adanta da na rashin lafiyanta duka kalan su daya, to sai an dade ba a samu ba, yana wahalan samu. In ma an samu mai jinin istihada da, to ko da ba ta da kwanaki sanannu, a kaddara ba ta da kwanaki sanannu, wani lokaci ya sati, wani lokaci kwana uku, wani lokaci kwana takwas, tara, abin nan kai sha biyar, wani lokaci misali, a kaddara ma haka take, da haka ba ta da kwanaki sanannu, to za ka samu jinin nata yana da bambanci tsakanin na al'ada da na rashin lafiya, za ka samu yana da bambanci. Kafin a samu wanda ba ya da bambanci kuma ba ta da kwanaki sanannu, yana wahala. Shine Ibn Taymiyyah yake son ka fahimci wannan da kyau. Kuma akan wannan ne aka samu sabani, sai an samu irin wannan duk mai wahalan samu, sannan a samu wannan matsalolin da za a kira su zato. To ina sauran bayanai su kuma wanda su kuma ba a samu sabanin ba, wanda akan ilimi aka gina su, su akan me aka gina su? Akan ilimi, ba akan zato aka gina su ba. Kenan galibi hatta shi kansa jinin al'adan da ake aka samu sabani a cikinsa da yawa, malamai sun tattauna a kai, to galibin abin da ya zo na hukunce-hukuncensa sanannu ne, shi ne ke so ya tabbatar maka. Ya ce balal mustahadatu iza waqa'at, ya ce bal ita mai jinin rashin lafiya idan hakan ya abku da ita, idan wannan istihada din ta abku tare da ita, zama tana jinin rashin lafiya, to fa ghalibun niswa yakunu tamyizuha wa adatuha wahid, to galibin mata yakan kasance tamyiz din ta bambancewa tsakanin jinin rashin lafiyan da kuma jinin al'adar, ko kuma bambancewa ta hanyar gane kwanakin al'adar ta, zaka samu wato wahidun duka ɗaya ne. Galibin mata haka zaka same su, ko dai ka samu tana da kwanakin ta sanannu kuma tana iya bambance tsakanin wannan da wannan, ko kuma ka samu a tana da kwanakin ta sanannu ko da ba ta iya bambancewa, ba gidajiya ce, ba ta iya gane jinin ya kalan shi ya canza, kasa ko su mata su ma wasu abin nan, wasu gidadawa ne, sai ya zama ya canza amma bata iya ganewa, to sai ta zo ta yi aiki da kwanakinta. Wadda kuma take iya ganewa ta hanyar tamyizi, sai ta yi aiki da tamyizi. Kafin a samu wadda ba ta da irin wannan hanyoyin, sai an dade. Yace wal hukmu fi zalika sabitun bin nusus al mutawatira, yace shi kuma hukunci game da abin da ya shafi jinin al'ada ya tabbata bin nusus, ko kuma hukunci game da wato jinin bambancewa, hukunci game da bambance tsakanin jinin al'ada da jinin rashin lafiya ta hanyar tamyizi ko ta hanyar kiyaye kwanakinta na al'ada, wannan ya tabbata bin nususul mutawatira, da nassoshi wanda suka zo ta hanyar tawatur. Mata sun sha zuwa gurin manzon Allah su tambaye shi, ba su wannan mafitar, shi ne ya ce anin nabiyyi, daga annabi sallallahu alaihi wasallam, wabittifaqil fuqaha, da kuma ittifaqin malaman fiqh, a cikin sahih bukhari juz'in farko shafi na 62 zuwa shafi na 63, kitabul haid, babu kaifa kana bada'ul haid, haka ya bude babu akan wannan. Akwai hadisin nana Aisha yana nan wanda ta ruwaito da sauran mata, wanda ta zo gurin manzo Allah ta tambaye shi, ya bata wannan mafitar cewa ta je ta yi aiki da kwanakinta da ta saba yi. Wata kuma ta zo ta tambaye shi ita ma, ya ce mata ta je ta yi aiki da tamyizi, ta je ta yi aiki da tamyizi. Imam Muslim ma ya fitar da wasu daga ciki, Imam Muslim ya fitar da yawa daga ciki, da sauran ashabu sunan duk sun fitar da wa'annan hadisan. To kaga hadisai ne wanda sun zo ta hanyar tawaturi, wanda suke bawa mace wato damar aiki da kwanakin al'adanta idan ta kasa bambance shi, wato idan jinin istihaba ya zo mata, ta yi aiki da kwanakinta da ta saba yi, ko kuma ta yi aiki da tamyizi. Wannan dalilai ne suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda ba a samu nasibi shine ga wanda ba ta da wannan tamyizin. Ita ba ta babu tamyizi, ba ta da tamyizi, jinin baya bambantuwa, ko kuma ita ce ba ta iya bambanta shi, kuma ba wani zai zo ya duba mata ba. An gane ita ba ta iya bambantawa da kanta, ko da yana da bambancin ba gidajiya ce, kuma ba wani zai zo ya ce mu gani, ba a gani. Na gani to a samu irin wannan, ko kuma ya kasance ba ta da kwanaki sanannu, ita kawai ba ta san kwanakinta ba, kawai sai inda mai ya kare, ita ne inda ta ga dauke shikenan, da za a tambaye ta kwana nawa kike ba ta sani ba, to ita ce za ta zama mutahayyira. Kafin a same ta wannan yayi yana wahala sosai. To akan shi ne kuma aka samu sabana, mun fahimta. To shine nan Ibn Taymiyyah yake so ya gamsar da mu akan cewa lallai fiqhu akan ilimi aka gina shi, kuma yana cikin mas'aloli ne na ilimi, ba mas'aloli na zace-zace ba. Sai ce wa nahnu zakarna fil mauti alladhi huwa amrun lazimun li kulli ahadin, yace mu mun bada misali da mutuwa, wanda ita mutuwa wani al'amari ne wanda yake lazim ga kowanne, ga kowanne, kowanne dan adam, kullu nafsin za'iqatul mauti, kowace rai mai dandanar mutuwa ce. To sai muka bada misali da mutuwa, wa qalla man yamutu illa wa lahu shay, wanda yayi kadan a samu mutanen da zai mutu face sai ka samu akwai wani abu tare da shi, wanda zai mutu a ce ya mutu bai bar komai ba na gado, dan kadan ne. An gane ko? Galibin masu mutuwa suna barin wani abu, sai dai a ce yayi kadan, sai dai a ce yayi shi, sai Allah ya ce wajen rabawa din a raba shi mimma qalla minhu aw kasu, komai kankantarsa komai yawansa a raba, maza suna da rabo a ciki, mata suna da rabo a ciki. Duk wanda zai mutu ko da rigarsa ce dai sai ya bari, ko takalmansa da hularsa da wandansa da wani ne, duk na gado ne wannan. Da wuya a ce ga wani ya mutu bai bar komai na gado ba, to ina rigarsa da ya rashin lafiya da ita, ko takalmansa ko kaza ko kaza. Kenan matsalar rabon gado abin da ya shafi kowa da kowa, duk wanda ya mutu sai an samu wannan abin nan, sai an samu matsalar rabon gado ta taso. Wa fil haidi, haka kuma bangaren abin da ya shafi jinin al'ada, alladhi huwa amrun mu'tadun lin-nisa, wanda wani al'amari ne na al'ada ga mata. Wa kadhalika sa'irul ajnas al-mu'tada, to haka sauran jinsussuka na ibadu wanda suke mu'tada ne, abubuwa wanda yake an saba yau da kullum, mislun nikah, kamar auratayya wa tawabi'uhu, da abin da yake biyo bayan auratayya, irin saki, idda, abin nan hadana, kaza kaza, da abin da yake biyo bayan auren. Wal biyu, haka kasuwanci, wa tawabi'uha, da abubuwan da suke biyo bayan kasuwanci, wanda suke da alaka da mas'ala ta kasuwanci, magana akan abin da ya shafi riba, magana abin da ya shafi kasuwanci, bai'ul kaza, bai'ul ina, wanda aka haramta, ko ayi magana akan ayi magana akan albiyo wanda suke shari'a ta yadda da su, a ce wannan sharika ce ta kaza, sharikatu kaza, bai'ul mudaraba, bai'ul kaza, bai'ul kaza, wanda wasu daga cikin shari'a ta halatta su saboda ba su da cutarwa, ba su da illa, wasu kuma shari'a ta zo ta hana su. Za ka samu wannan shari'a ta hana din, malamai sun ittifaki akan an hana galibi, wanda kuma shari'a din ta zo ta yi umarni, ta bada dama, ga yawancin malamai kuma sun ittifaki akan halaccin wa'innan nau'uka na kasuwanci. Kafin ka ga an samu sabani akan wani nau'i, sai an dauki lokaci dan kadan ne, wanda ba a samu nassi sahihi sarihi akai ba, shine zaka ga an dan samu sabani. Wal ibadat, da kuma sauran ibadodi, wal jinayat, da kuma bangaren aljinayat, manyan laifuka. Ibadat shine irin su sallah, azumi, zakka, aikin haji. Aljinayat kuma su ne laifuka irin kisan kai, irin su abubuwa dai na jinaya, laifi da mutum zai yi, su zina, su wane ne, wanda kowanne akwai hukunci akai. To zaka ga yawanci wannan hukuncin an gina su ne akan ilimi, akan dalilai, ba akan zato ba. fa in qala qa'ilun, idan wani mai fada yace masailul ijtihadi wal khilaf fil fiqhi kasiratun jiddan fi hadhihi al abwab, yace ai masaloli na ijtihadi da sabani a cikin fiqhu, masoyin nan su kashe wanda yake kenan zaune ya ga mutum biyu sun yi ƙara da waya, to yanzu kowa sai yi wa kansa qiyamul layl sai ya sa tashi silan sai ko bibire kenan, in aka yi na uku tai ƙara inda ba wanda ya shigo sabon shigowa bane, to sai in bar karatun sai in koma kanshi da wa'azin ce mashi ya ji tsoron Allah. Masailul ijtihad, in yace mas'alolin na ijtihadi da sabani a cikin fiqhu suna da yawa matuƙa fi hazil abwab, a wa'innan babubuka da muka ambata ai akwai sabani, an samu mas'aloli da an gina su ne akan ijtihadi wanda kuma an yi sabani akan su, kuma suna nan da yawa, haka ne suna nan da yawa, har litattafai an yi akai wanda malam zai zo ya bayani akan wannan nan gaba, har litattafai an wallafa akan mas'aloli na sabani suna da yawa sosai. To idan wani yi wannan tambayar fa qila lahu, ko qila lahu sai a ce masa masailul qat'i wan nassi wal ijma'i bi qadri tilka adhafan mudafa, to sai a ce mas'alolin da suka ginu akan nassoshi yan wato yankakku wanda aka gina su akan nassoshi da ijma'i, to suna gwargwadon wannan linkin balinkin, su ma haka ne linkin balinkin, sun lillinka su linkin balinkin, in aka ce linkin balinkin ba linkawa sau ɗaya ba, lillinkawa sau adadi mai yawa, kun gane wannan, in an samu sun yi mas'aloli da ake saɓani sun yi yawa, to wanda ba a yi saɓani ba su suka fi yawa linkin balinkin, amma me ya janyo mas'alolin da ake saɓanin suka yi yawa, saboda yawaitar ayyukan ibada, yawaitar ayyukan bayi, shari'a ta zo a komai sai da ta shiga ciki ta yi bayani ɓangaren ibadat da ɓangaren mu'amalat, komai sai da shari'a ta shiga ciki ta yi bayani don a tsara maka yadda za ka rayu, to kasancewar ayyukan bayin ne suke da yawa, shi yasa aka samu mas'alolin na saɓani wanda za a samu can an ɗan saɓa can an ɗan saɓa, to in aka tattara su sai a samu sun yi yawa, amma wanda ba a yi saɓanin ba su ne suke da yawa linkin ba linkin ɗin wa'innan, wa'innan ma kasarat li kasarati amalil ibad, yace ai mas'alolin saɓanin sun yi yawa ne saboda yawaitar ayyukan bayi, wa kasarati anwa'iha, da kuma yawaitar nau'ukan ayyukan. Nau'ukan ayyukan ne suka yawa ayyukan bayi, fa innaha aksaru ma ya'lamuhu an-nasu mufassala, yawan su yafi karfin mutane su san su a rarrabe filla-filla, yafi karfin mutane su san su a ce ga wani nan, duk wasu mas'aloli da suke da alaka da ayyukan bayi yana harrace da su, kuma bi tafsil in ka zauna zai maka bayani akan mas'alan kaza filla-filla, in ka ɗauko mas'ala ta kaza zai maka bayanin ta filla-filla, wannan ba zai yi ba, sai in mas'alan ta taso a je a ɗauko littattafai a duba a gani, suna nan rubuce a littattafai, in mas'alan ta taso sai a je a ɗauko littattafai a bincika a duba a ga me malamai suka ce, saboda sun yi yawan da ba za a iya harrace su ba. Yace to wa mata kasura shay'u ila hadha al-hadd kana kullu juz'in minhu kathiran, to a duk lokacin da wani abu yayi yawa har ya kai irin wannan haddin, ya kai irin wannan matsayar, to kana kullu juz'in minhu kathiran, to zai kasance kowane juz'i daga gare shi yana da yawa, kowane juz'i shi kadai in ka dauka yana da yawa, kowane juz'i shi kadai in ka dauka yana da yawa, in ka dauki mas'ala ta sallah ita kadai tana da yawa, sallah kadai aka barka da ita aka ce ka harda ce masail na sallah, shi kadai ake bukata, ba za ka iya ba, mas'alolin sallah gaba ɗaya ka harda ce su, to ba za ka iya harda ce su duka ba, shi kadai in aka barka da shi aiki ne, to balantana kuma an hada da sauran ibadu sana a shiga bangaren mu'amalat da sauransu, to kaga wato duk abin da ya kai irin wannan mataki da yawa to ba zai yi abin nan ɗinsa ba, a sai shi bi tafsil, wanda kowa ya haddace shi bi tafsir, to shi da yace man yanzu ha maktuba, to duk wanda yake kallon wa'annan masail din a rubuce a cikin littattafai, yaga an yi qatan mujalladi a ci ga wani littafi duk akan fiqh mas'ala na fiqhu ne, mujalladi 14 15 mujalladi 8 mujalladi kaza, to fala yartasimu fi nafsihi illa dhalik, ko kuma duk wanda yaga mas'aloli na sabani a rubuce, an rubuta mujalladai masu yawa akan sabani da malamai suka yi, an rubuta littattafai masu yawa akan sabani da malamai suka yi. Ya kalli littattafan ya ga yawan su, tunda suna nan da yawa. Nan malam zai zo yi bayani akan yawan su nan gaba, sai ka dan tsorata ba akan yawan su. To duk wanda ya tsaya ya kalli yawan littattafan da aka wallafa akan masail al-khilafiyya, masail al-khilaf, mas'aloli da akai sabani akai, to fala yartasimu fi nafsihi illa dhalik, to babu abin da zai wato zayyano a ransa. Ar-rasm shine ka zana abu, ka rubuta shi ko ka zana shi, ba abin da zai zayyano a ransa illa dhalik, sai wannan tambayar, ba abin da zai fado a ransa sai wannan. Sai yi tunanin dukkan mas'alolin fiqhin ma gaba ɗaya sabani akai, kun fahimta? Saboda yawan littattafan da zai gani a rubuce, kuma a ci duk sabanin malamai ne. To in ya kalle su ya gan su da yawa, sai ya tsammani to duka fiqhin ma gaba ɗaya ba inda ba a saba ba. Wannan shine abin da ya faɗo cikin zuciyar ahlul kalam da suka ga littattafan a jibge, an ci duk abin da malamai suka saba a kansa ne, sai suka yi tsammani to duka fiqhin ma sabani ne. Yace to kenan fiqhin ma gaba ɗaya akan zato aka gina shi, alhali ba haka bane. Da za a ɗauko wanda ba a saban ba, to wa'annan sai a daina ganin su ma saboda sun yi kaɗan. To ba a yi wannan ba, sai na saɓanin aka mai da hankali a kai don a san a ina za a raja'a, ina za a mai da hankali. Yace kama yutali'u tawarikhun nasi wal fitan, kamar wanda zai zo yana mutala'ar tarihin mutane ne. Yutali'u tawarikhun nasi wal fitan, yana mutala'a, yana bincike akan tarihin mutane da fitintunu da suka faru, yana bincike akan wannan. Wa hiya muttasilatun fil khabar, to zai ga kawai ana kawo labarin asade da juna, a shekara ta kaza an samu kaza 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 ya faru, a shekara ta kaza an samu fitintunu kaza kaza da suka faru. Kamar yadda malamai suke wallafa littattafai tarihi, suna kawo tarihin kowace shekara, a shekara ta kaza kaza ya faru, kaza ya faru, kaza, sai su ta kawo abubuwa na tarihi wanda suke da alaka da ilimi, ko kuma wani fitintunun da suka faru a wannan shekara. To in yazo yana karantawa yaga abun an sadar da shi da juna, fa yartasimu fi nafsihi annal alama ma zala zalika fihi mutawasilan, daidai na karanta, fa yartasimu fi nafsihi annal alama ma zala zalika fihi mutawasila, sai ya tsammani ai duniyar gaba ɗaya bai gushe ba, ana cikin irin wannan fitintunun da sabanin tun farkon duniya har yanzu abin bai yanke ba, haka zai yi tsammani. Sai ya tsammani tun farkon duniya ma cikin waɗannan fitintunun ake, kun gane? Sai ga kamar kawai ba a ma gushe ba, ko yaushe a cikin sabanin cikin fitintunu ne ake da abubuwa da suka faru, da irin wannan abubuwa da suka faru. Alhali zaka ga abun watakila a wata shekara abu ɗaya ne ya faru, wata shekara ma za ta biyo ta tsallake, ba a samu wata fitina ta faru a cikinta ba, bal ma shekaru da yawa za su biyo su shuɗe, ana zaman lafiya da kwanciyar hankali ba tare da wasu fitintunu ba. To shekarun da za a samu fitintunu a ciki, su kuma idan suka zo su za a ɗauko, sai a sadar da su da waɗancan, waɗannan da ba a samu wasu fitintunu a ciki ba sai a wuce su. To in yi ga abin an jera shi da juna, sai ɗauka cewa dukkan shekarun da aka rayu haka aka rayu cikin fitintunu da faɗace-faɗace da sauransu, alhali ba haka ba ne. Shekarun zaman lafiya su suka fi yawa fiye da shekarun da fitintunu suka faru a ciki, ina ba ta fahimta? Shekarun da aka samu zaman lafiya su suka fi yawa fiye da shekarun da aka samu fitintunu a ciki. Amma idan aka zo ana bayanin fitintunu, fitina ta faru tun a lokacin sahabbai, an yi kaza, haka kuma a lokacin daular Amawiya an yi kaza, haka lokacin daular Abbasiya an yi kaza, haka lokacin Mamalik lokacin kaza aka yi, ana kawo wannan, sai ya tsammani cewa duka rayuwar haka aka yi ta fitina tun lokacin Annabi har yanzu cikin fitina, alhali kuma shekarun da fitintunun suka gudana a ciki yawan su bai kai adadin kaɗan ne in an danganta da wanda aka samu zaman lafiya, ba a samu wasu matsaloli a ciki ba, kun gane wannan? Amma sai ya tunanin cewa duk cikin fitintunu aka rayu, ban san kun gane fiqhin malam anan ba. To haka ne mutumin da zai ga an kawo littattafan sabani an jibge, sai ya tsammani duka fiqhin sabani ne, an gina shi ne kawai akan zato, alhali ba haka bane. Yace to wal maktubu shay'un wal waqi'u shay'un kathira, abinda yake rubutacce wani abu ne, wani abu ne, abinda kuma ya abku abubuwa ne masu yawa. To fa kadhalika amalul ibadi wa ahkamuha, to haka ne ayyukan bayi da hukunce-hukuncen ayyukan, haka abun yake. Walakin aksarun nasi la ya'lamuna dhalik, sai dai yawa-yawan mutane ba su san da haka ba, yawa-yawan mutane ba su san da haka ba. To musamman su ahlul kalam din da akwai jahilci tare da su, sun jahilci nusus da Qur'ani da sunna, kuma da wata niyya a zuciyansu wadda zaka samu akwai wata gurbatacciyar niyya a cikin zuciya wai wasu galibin su. Domin yawancin dan bid'a, an ka tara dan bid'a 100 aka samu 80 din su ba su da niyya mai kyau. Dama rashin kyakkyawan niyya ne yake kai su ga bid'a. Duk da ana samu masu yi da niyya mai kyau, amma ba su ne suka fi yawa ba. To sai ka samu mummunan niyya ta kai su zuwa ga wannan wa'innan maganganun marasa kyau da dangance da ilimin fiqh da kuma karancin ilimi. Shine shi walakin aksarun nasi la ya'lamuna zalik. Yace amma ghayrul kha'idi fil fiqh fi funun ukhra fa zahir. Yace amma abinda yake wato bai kotsa cikin bangaren fiqh ba, a cikin fannoni na daban wanda ba su shafi fiqh ba, wannan shi abinda da yake bayyane wanda ba akan shi ake magana ba. Wa amma al-kha'idu fihi, amma abinda yake ya kotsa ne cikin fiqh, ilimin fiqh, to fa ghalibuhum inma ya'rifu ahaduhum mazhab imamihi, to galibin su wadanda suke malamai ne na fiqh sun kotsa cikin wannan ilimin, to yawa-yawan su galibin su inma ya'rifu ahaduhum mazhab imamihi, to ɗayan su zaka samu kadai abin da ya sani mazhabin malamin sa. Yawa-yawan su malaman fiqh da ake ce musu fuqahao, yawa-yawan zaka ga mazhabar malamin sa kawai ya sani. Wa qad ya'lamuhum jumlatan, kai wani lokacin ma yakan san shi ne kawai a dunkule, ya san mazhabin ne kawai a dunkule, amma bai san shi a rarrabe filla filla ba. La yumayyizu bayna al-masail al-qat'iyya al-mansusa wal-mujmai 'alayha wa bayna mafaridihi aw ma sha'a fihi al-ijtihad, wato baya iya bambancewa tsakanin mas'alolin yankakku a cikin mazhabin nashi, baya iya bambancewa tsakanin mas'alolin yankakku wanda suke an samu nassi a kansu da kuma mas'alolin da aka yi ijma'i a kansu, baya iya bambance su wa bayna mafaridihi da kuma tsakankanin mas'alolin da suka zo wanda an gina su akan khabar na ahad, wanda suke mafarid ne, jam'i ne na mufradi, wanda zaka samu su kuma mafarid ne, aw ma sha'a fihi al-ijtihad, ko kuma abinda ijtihadi ya watsu a cikin sa. Yanzu in yazo a mazhabin sa ba zai iya gane cewa wannan mas'alar ijtihadiyya ce, wannan mas'alar mansusa ce, ko kuma mas'ala ce da aka ijma'i akbai da bambantawa. Shi kawai haka yake kallon su iri daya a mazhabin nasa, ba bai iya bambanta tsakanin mas'alan da malaman sa da yake bin mazhabar sa ta hanyar ijtihadi ne ya gano wannan mas'alar, ya tabbatar da wannan mas'alar, da kuma wanda ta hanyar nassi ne, bai iya bambanci tsakanin biyu. Fatajiduhu yufti bi masailin mansuwa an-nusus wal ijma, to zaka same shi yana bayar da fatawa da mas'alolin da suke mas'aloli ne na nassoshi, mas'aloli ne wanda aka yi ijma'i akan su, min jinsi fityahu bi masailin ijtihadi wan niza, da irin jinsin fatawar da yake bayarwa da mas'aloli na ijtihadi da jayiya, yadda yake bada mas'ala khilafiyya, yake bada fatawa da mas'ala khilafiyya, to da irin wannan kayfiyar kuma yake bada fatawa da mas'ala wadda take an yi ijma'i ma akanta. Mas'ala da take khilafi, wato tana da nassi an yi ijma'i ko tana da nassin ta, in ka kawo mas'alan zaka kawo mata hadisin ta, ce abu kaza kaza ne, ba zaka ce saboda Imam Malik ya ce kaza ba, sai ka ce saboda Allah ya ce kaza, saboda manzon Allah ya ce kaza, sai ka kawo aya ka kawo hadisi, wannan shine abin da yafi dacewa. Kai in ka kawo mas'alar da take da nassi, to kawo mata nassin ta, mas'alar da aka yi ijma'i akan ta, kace wannan mas'ala ce da aka yi ijma'i akan ta. Amma mas'alar da take ijtihadiyya ce ko akwai sabani, in ka kawo ta kace wannan fa'intar Imam Malik, wannan shine, wannan haka yake a mazhabin mu na Malikiyya, kenan sai mutane su gane wannan ba ta da nassi yankakke, mas'ala ce ta ijtihadi. An gane wacce haka yake a mazhabinmu na Malikiyya, kuma kana iya gano dalilan da su kansu 'yan Malikiyyan suka dogara da su wajen bayar da wannan fa'intar. amma kuma wasu malamai sun saba musu su kuma fahimtar su kaza kaza ne saboda dalili kaza. In zaka ba mutum fatawa akan mas'alar da akai sabani akai, to kana iya ga masa sabanin amma kuma sai ka tabbatar masa da me abin da yake kai ne shi kafi gamsuwa da shi. Amma ni abin da yafi rinjaye a waje na abin da nafi gamsuwa da shi shine kaza shine kaza saboda dalili kaza. Daka akwai bambanci wajen bayar da fatawa da mas'alar da take da nassi ko akai ijma'i akan ta, da kuma yadda za a bayar da fatawa da mas'alar da take mas'alar ce ijtihadiyya wanda yake akwai sabani akan ta. To shi in yazo ba bambaya idan manta tsakanin biyu, kawai zai dauko ne daga nan ya bayar nan bi manzilati himari hamala sifran yanqulu naqlan mujarrada, kamar jaki ne kawai dai zai dauko littafi daga nan ya kai shi nan, ba wani bambanci. Kamar jaki ne da ya dauki littafi yanqulu dalika naqaltu naqan, abin daukowa yake dauko abin daukowa mujarradan kadai, aikin sa kawai ya dauko shikenan, ya dauko daga malam wani ya baka shikenan, mai mazhaba kaza yace kaza ya bashi, ba wani bayani, ba zai gaya mashi nasi ba, ba zai gaya mashi mas'ala ce da aka yi ijma'i, ba zai gaya masa a'a akwai sabanin malamai, wasu malamai suna da sabanin wannan ra'ayin amma kaza kaza, ba zai bashi wannan ba, kawai Maliki ya ce kaza ko Shafi'i ya ce kaza kaza ya bashi shikenan. Kamar sun himar ya hamu da asfara, kamar jaki da yake dauke da kayan littafi, hatta innahu yuhka li ahadihim, yace har ma ya kasance ana hakaituwa daga ɗayan su ire-iren wa'annan, ana cewa anna mazhabu fulanin bi khilafi zalik, zai kawo masala sai a ce hu mazhabun wani ya saba ma wannan, mazhabun wani a hakaito masa anna mazhabu fulanin bi khilafi zalik, mazhabun wani ya saba ma wannan nassin, shi ya kawo maganar malamin sa, kace to mazhabin wannan malamin ya fa saba wa wannan nassin, fa yusawwihu zalika, sai ce ya duk da haka ya halatta, ya halatta duk da haka ya halatta, ai ba matsala, ai Maliki ne ya faɗa, ai Shafi'i ne ya faɗa, duk da an gaya masa ya fa saba wa nassi sai ce a ya halatta, ai ba matsala ya halatta, kawai kaje kai aiki da shi, wa yakunu al-khilafu fi zalik, sai kuma ya kasance sabani a cikin wannan abin da ya halatta, milal mumtana'ati bainal milal, milal mumtana'ati bainal milal, kai hatta tsakanin sauran addinai ma an hana sabani a ciki, hatta tsakanin mu da Kirista ba mu da sabani, hatta mun da sabani tsakanin mu da Kirista wajen haramcin zina akwai, mun da sabani tsakanin mu da Kirista ko Yahudawa a addinin su wajen haramcin luwadi, ba mu da sabani, kun fahimta? To hatta irin wannan masaidin da ba mu da sabani da sauran addinai, shi idan ya samu wata fatawa daga malaminsa wanda take ta saba wa wa'innan nusus din, wanda hatta a addinai babu sabani, saka ga ya goyi bayan wannan, zaka yi misali, zai kawo maka misali gashi nan a gaba, lokaci ne nake tsoron ba zai bamu ba, zai kawo maka akwai magana da aka ce Imam Malik ya halatta luwadi, gashi nan nan gaba kadan zan dai muku riga malamin masallaci, kuma akwai malamin da yazo ya tabbatar da haka, aka ce masa to ai wannan ya saba wa nassi, a tunda Maliki ya faɗa shikenan, kun gane? To ga luwadi hatta tsakanin sauran mu da addini ba mu da sabani akan haramcin sa, amma shi tunda dai Maliki ne ya faɗa shikenan ya zama halal, yanzu kun gane me nake nufi? To shi ne na malai yake faɗa, hatta abinda ba an hana sabani akan sa tsakanin sauran addinai amma shi zai saba fadlan an an yaktalifa fihi almuslimun, balantana ma a ce su musulmi karan kansu su saba akai, musulmi ba za su saba, musulmi ba su da sabani akan wannan masalan cewa haramun ne ko kuma cewa halal ne, ba su da sabani, hatta tsakanin su da sauran addinan ma babu sabani, amma shi sai zai saba, sai ce waqad balagani min dalika an qawmun mashhurin bil futiya wal qada, yace labari ya same ni Ibn Taymiyyah game da irin wannan daga wasu mutane da suka shahara wajen bayar da fatawa da alƙalanci, hatta hakau li maliki baladihim anna min madhhabi Shafi'i anna al-mutallaqata salasan tubahu bil aqd al-khali an al-wat'i, yace aka wato suka hakaito wa sarkin garin su sarkin kasar su. Anna min mazhab Shafi'i, yana daga cikin mazhabin Imam Shafi'i, annal mutallaqata salasan, matan da aka sake ta saki na uku, tubahu bil aqdil khali anil wat'i, to tana halatta mijinta ya dawo da ita idan wani ya aure ta ko da shi wannan bai sadu da ita ba. Kun gane wannan, wannan babu sabani tsakanin malamai. Malamai sun yi ittifaki akan cewa idan akwai nasi akan wannan, idan mace miji mutum ya mata saki uku ko ta aure wani, dole auren ya zama nikahun ne sahih, nikahi ne, aure ne lafiyayye. Sannan na biyu, har sai ya ɗanɗani ɗan zumarta, ita ma ta ɗanɗani ɗan zumarsa, wannan nasi ne na hadisi. To amma su sai suka hakaitowa sarkin garinsu cewa ai yana daga cikin mazhabin, a cikin mazhabin Imam Shafi'i akwai wannan kaulin cewa mace tana halatta ga tsohon mijinta idan har an ɗora mata aure da wani ko da shi bai sadu da ita ba, ɗaurin auren da ya wofinta daga saduwa. Kun gane karatun annal mutallaqata salasan tubahu bil aqdil khali an alwata. Yace wasu biyanu Shafi'iyya ya'lamuna anna hadha mimma lam yaftalif fihi mazhabuhu. Yace to hatta yara kanana, jikoki da yara kanana, ɗan mazhabin Shafi'iyya kananan su masu koyan kananan littattafai, yace sun san cewa wannan abu ne da mazhabin Shafi'iyya bai saba akan sa ba. Mazhabin Shafi'iyya bai saba akan wannan ba, yana tare da malamai. Sai mijin ya sadu da ita kafin ta koma wajen tsohon mijinta. Amma su sai suka ba sarkin su fatawa da wannan. Wa hatta yahfu an Malik, har suke hakaitowa daga Imam Malik, annal muta'ata indahu ja'izatu, auren muta'a wai a wajen Imam Malik ya halatta. Ya halatta auren muta'a, kun san auren muta'a irin na Shi'a, nikahun innan ila ajal, dan yi aure na sati 1 ko na sati 2 ko na wata 1. Suka ce Imam Malik ya halatta shi. Ibn Taymiyyah yace wa laysa min al-matbu'ina ashaddu tahriman laha minhu wa min ashabihi, dace daga cikin mutanen da ake bin su, ake bin mazhabin su, ba wanda yafi tsanantawa akan haramcin auren muta'a kamar Imam Malik da almajiransa, shi yafi kowa tsanantawa. Amma sai suka hakaito cewa ya halatta, hatta innahu idza waqita at-talaq indahu yunjiz li alla yasira nikahu muaqqatan ka nikahil muta'a, har sai da ya kasance a wajen Imam Malik idan mutum ya saki matarsa zuwa wani lokaci, yace na sake ki daga nan zuwa kwana uku, daga nan zuwa kwana uku kin saku, to ta saku a daidai wannan lokacin. Kun fahimta? Da yace daga nan zuwa kwana uku na sake ki, to a lokacin nan da ya faɗi haka ta saku a wannan lokacin, daga lokacin ba sai an yi kwana uku ba. Yace li alla yasira nikahu muaqqatan ka nikahil muta'a, domin kada auren ya kasance ya juya ya koma mai tazaran lokaci kamar auren muta. Kun gane ku? Domin in aka ce to sai an jira wannan lokacin ya cika za ta saku, to ya zama kamar auren muta. Kada shi ma auren muta ai aure ne wanda in lokacin sa yake mutuwa da kansa, to in ka sa masa lokaci daga nan zuwa kwana uku na sake ki, to wannan kwana ukun da za a yi kenan ya zama kamar auren muta. Wani aure ne da ake jiran lokaci ya cika ya mutu, to sai Imam Malik yace daga lokacin da ka faɗi haka auren ya mutu daga lokacin. Sauran fuqaha umma basu yi wannan maganan ba, dan an nuna maka shi yafi kowa faɗa da auren muta, amma sai aka jingina masa auren muta. Yace wa ablagu min zalik, abinda yafi wannan ba kai makura, yahkuna fi baladihim an malikin hillan liwat, suna hakaito wai halaccin luwadi daga Imam Malik a garuruwansu, wanda shi ma wannan ƙarya ne. Za mu tashi kanshi in muka zo darasi mai zuwa, lokaci yayi sai mu yi hakuri. Kina a takaice abinda muka fahimta, malam kawai raddi yake yi akan wato waɗanda suke yin taqlidanci da malamai ahlul kalam, wanda suke yin taqlidanci ga malamansu, suna ɗauko fatawoyi da ba su da ma dalili, wanda in an tambaye su nassi ba su sani ba, in ma ga nassi sukan yi watsi da nassin, in ma ga nassi ya saba wannan tunda wani ya faɗa, to daga nan ahlul kalam suka samu hanya da suke danganta fiqhu cewa an gina shi ne akan zace-zace, saboda wannan abubuwa da ake ta samu na sabanin da wasu suke ta kawowa suna kirkira ba ma sabanin sai wani ya dauko shi ya kawo shi, to wannan da yayi yawa to sai ake ta ganin kamar duka ilimin fiqhin ma akan sabani aka gina shi, alhali ba haka bane. To insha Allah za mu ci gaba da wannan, ba mu zo karshen gabar ba, wajen kusan majalisi biyu muka yi akai kuma ta zo karshe ba. To haka karatu Ibn Taymiyya yake, sai dai mu yi hakuri, amma kuma ai a cikin haka muna tsuntar ilimi duk da raddi ake yi da kaza, amma sai a yi nan da mu a yi nan kuma na tsunto ilimi daga ciki. Ina fata mun fahimta kenan, hakuri za mu yi da wannan usulubin har mu saba da shi. Wanda ya saba da wannan usulubin, to duk littafi aka dauko ba na Ibn Taymiyya ba ana karatu, sai ya je shi lami. To subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dan kana